Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfi Hashim Kumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 14 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Yana raba fadar White House ta sake jaddada wani jawabin bazata da shugaba Joe Biden ya ranar Talata cewa wata gila shugaban Russia Vladimir Putin ya aikata kisan kiyashi a Ukraine. Kuma ba da agaji na kasa da kasa sun ce suna maraba da tallafin da kasashen duniya ya aika wa Ukraine din bayan mamayar kasar Russia. An kama mutumin da ake zargi da harbin kan mai uwa da wife cikin wani jirgin karkashin kasa na birnin New York a ranar Talata da ta wuce. Kuma an tuhume shi da laifin ta'addanci na gwamnatin tarayya jiya Laraba da yamma a birnin New York.
Tokanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta ce wajibi ne shugaban kasa ya ajiye mukamin shi saboda ya gaza.
Dan dai kasakasan da ake ma yan Najeriya da irin halin da muke ciki yanzu a lahaula. Sai sa muka ce yalla bai muna ganin wannan tafiya an yi alhamdulillah Allah ya baka lada aiki da kai ka sauke wannan aiki a je a huta.
Haka kuma za mu ji cewa yau ranar Alhamis ne. Ake cika shekaru 8 da sace ɗan matan ɗaliban Chibok.
Har yanzu muna neman ɗan mata 112. Asar yau da nake magana a makaɗin nan yanzu har yanzu ba a samu ɗan mata 109 ba bayan uku kenan aka samu.
Alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali sai kuma karatun Alkur'ani mai girma daga bakin manyan gobe. Amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba fadar White House ta sake jaddada wani jawabin bazata da shugaba Joe Biden ya yi ranar Talata cewa watakila shugaban Russia Vladimir Putin ya aikata kisan kiyashi a Ukraine. Biden ya kuma sanar da cewa Washington za ta tura ƙarin dala miliyan 800 na makamai, alburusai da sauran taimako zuwa Ukraine. Sakataren yaɗa labaran White House Jen Psaki ta ce game da jawabin kisan kiyashi, shugaban yana magana ne da abin da muka gani gaba ɗaya, abin da yake ji a bayyane yake, kamar yadda ake gani zaluncin a fili. Kamar yadda ya kuma bayyana a jiya, ba shakka za a gudanar da shari'a a kotu, amma yana magana ne da abin da ya gani a ƙasa, abin da muka gani duka na zalunci a ƙasa. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun tabbatar da rasuwar jami'an tsaron ƙasar a jihar Tillaberi iyaka da Burkina Faso da jihar Agadez iyaka da kasar Libya, inda 'yan bindiga suka kai hare-hare a ranar Talata da ta gabata. Sulaimomin Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
A sanarwar da ta aike wa manema labarai a yammacin jiya Laraba, ma'aikatar cikin gidan jamhuriyar Nijar ta fara ne da fayyace abubuwan da suka wakana a yayin harin da 'yan bindiga suka kai akan tashar binciken 'yan sanda ta fitar kole da ke jihar Tillaberi. 'Yan sanda akalla 7 ne suka rasu sanadiyar wannan hari na yammacin Talata 12 ga watan Afrilu, yayin da wasu 4 ke cikin halin mutu kwakwai-rai-kwakwai sai wasu 6 da suka dan jikata. Haka kuma 'yan bindigar sun kona motoci 3 mallakar 'yan sanda, 3 na hukumar 'yan sanda, sannan sun kona shaguna da runhuna da dama kafin su arce da motoci 3 na aikin 'yan sanda. Sanarwar ta kara da cewa a ɗaya bangare a ranar Talatar da ta gabata wasu 'yan bindiga sun kai hari a mahakar zinarin garin Jado da ke jihar Agadez, inda jami'an tsaron gar National 4 suka hallaka, ɗaya ya jikkata, sannan maharan sun gudu da motoci 2. A washegarin kai waɗannan hare-hare, ministan tsaron ƙasa Alkasum Indatu a madadin takwaransa na cikin gida ya ziyarci tashar bincike ta fitar koli domin tantance zahirin abubuwan da suka faru. Yana mai jinjina wa jami'an tsaron Nijar a game da abin da ya kira jajircewar da suka gwada a yayin kafsawarsu da 'yan bindiga. Ya kuma kara da cewa gwamnati za ta ci gaba da daukan matakan da za su bada damar murkushe aika-aikar 'yan bindiga a fadin kasar. Wannan shine karo na biyu da 'yan bindiga ke afkawa tashar bincike 'yan sanda ta fitar koli a kasa da wata guda, a daidai lokacin da rundunar sojan Barkan ta kasar Faransa ke jiran samun izinin girke askarawanta a yankin da Nijar da Mali da Burkina Faso ke makwabtaka bayan ficewarsu daga Mali.
To a gaida Sule, in an jima kaɗan Hafiz zai sake dawa da labarai. Kafin nan zamu leka Najeriya inda duk da kawa ƙarshen wa'adin mulkin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta ce wajibi ne shugaban ƙasa ya ajiye mukamin shi saboda gazawar da yana kare rayukan mutane da dukiyoyinsu. Isa Lawal Ikra na dauke da wannan rahoton.
Dama dai a can baya kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta taba kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sauka daga mukamin shi. Sai dai a wannan karan kungiyar ta ce ba shawara take ba shugaban ƙasan baya da wajibi ya aje mukamin tunda dai ya riga ya gaza a gudanar da wannan ƙasa. Mai magana da yawun kungiyar Dr. Hakim Babu Ahmad ya ce kasar ce ke cikin wani hali na tsamin tsaro.
Alƙawarin da ya dauka ga alama dai kam yayin ko dai yayin shi nauyi ko kuma dai bai san iyakan karfin shi ba don dai kashe-kashen da ake ma yan Najeriya da irin halin da muke ciki yanzu na lahaula. Shi yasa muka ce yalla bai muna ganin wannan tafiya an yi alhamdulillah Allah ya baka ladan aiki da kai ka sauke wannan aiki a je a huta.
Dattawa suna ganin tunda aka iya yin hakurin shekaru bakwai me zai hana a karasa kwana daya.
Yanzu ina ce maka mu je mu samu mutanen da aka kashe a Plateau da Kaduna wanda kashe-kashen da ake mana a Kaduna da Katsina da Zamfara kaje ka ga musu kace koyi hakuri saura shekara daya kai ga ganin za su karbe kullum fa ake kashe ɗan Najeriya tura ta kai bango
amma dattawa kuna ganin saukar tashi za ta iya kawo maslaha
to zaman shi yanzu maslaha ne menene zaman shi yayi mana kullum fa fitane muke saki gani ba mu faɗi wannan magana ba sai da muka zauna muka jiya yanzu wurin watan mu uku kenan kungiyar ta arefa wanda yaji bakin mu akan wani abu gudunmuwa ce zamu ba babu kuma gudunmuwar da zaka ba mutum wanda kace ganin ka kora mishi kaya zai maka banna shi zai maka shi banna kace wanda eh a jikayen nan
sai dai tsohon dan majalisar dattijan Najeriya Sanata Shehu Sani na jam'iyyar PDP ya ce duk da baya goyen bayan shugaban kasa Muhammadu Buhari amma dai bai kamata a ce shugaban kasan ya aje mukamin shi ba
na farko an shekara 6 zuwa 7 a gargashin wannan gwamnati ba zai zama laifi ba dan shekara 1 da yan watannin da suka rige ya gama kan mulki ya sauka na biyu a tsarin mulkin Najeriya idan Buhari yayi murabus ya sauka wanda zai hau shine mataimakin shi Usman kuma Usman ji a matsayin shi na dan takara da ya bayyana kansa to bai kamata a ce shi Buhari ya sauka ba a na uku kuma shine bisa ga alƙawura da shi shugaban ƙasa Buhari yayi da ba cika ba za a iya amfani da wannan dama a ce aida an bari ya gama mulkin sa da ya gama saboda haka a gani na abin da yafi daidai a bari ya gama mulkin sa ya hada zabe ya mika ma wanda ya ci zabe
maganar matsalan tsaro da matsin tattalin arziki ko na rayuwa ga ƴan Najeriya dai na cikin manyan dalilan da wasu masu sukar gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ke yawan bayyanawa sai dai kuma gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kan gaya wa duniya cewa tana iyaka kokari wajen ganin ta kawo ƙarshen matsalolin da ke damun wannan ƙasa. Isa Lawal Ikra, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikra har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Mun ba da agaji na kasa da kasa sun ce suna maraba da tallafin da kasashen duniya ke aikawa Ukraine tun bayan mamayar kasar Russia amma sun damu da cewa rikicin na karkatar da hankali da harkokin kudade daga irin matakan agaji na gaggawa a Afirka gabas ta tsakiya da sauran wurare. Mafi yawa rikicin yan gudun hijira ne ya haifar wanda ake buƙatar mai da martani na musamman cikin tausayi da taimako inji wani jami'in kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa wato Save the Children. Yawan tallafin kuɗi da Save the Children ta samu zuwa sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasa da ƙasa da hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya tallafin da ke fitowa daga gwamnatin Amurka haɗin kai daga tutoci launukan Ukraine na nufin matakin tallafi ne na ban mamaki in ji Gregory Ram wanda ke sa ido kan bayar da agajin jin kai kuma mazaunin Washington. Bakin haure daga ƙasashen Nicaragua, Venezuela, Colombia, Cuba sun isa birnin Washington jiya Laraba bayan gwamnan jihar Texas Kirk Abbott ɗan jam'iyyar Republican da ya yi alkawarin tura su zuwa babban birnin ƙasar bayan an gama bincikensu na shige da fice na tarayya a kan iyaka. Ofishin NASA ya ce wannan wani ɓangare ne na martanin da gwamna Abbott ya mayar game da shawarar da gwamnatin Biden ta yanke da kawo ƙarshen soke doka ta 42 da ta shafi dokar gaggawa ta kiwon lafiya ta lokacin annoba wacce ta ba hukumomin shige da fice damar fitar da bakin aure cikin gaggawa akan iyaka har ma da waɗanda ke neman mafaka. Motar bus ɗin ta taso ne a ranar Talata daga Del Rio na jihar Texas, kuma ana sa ran za ta sauke bakin hauren kusan 35 a kusa da ginin Majalisar Dokokin Amurka na Capitol. A cewar rahotannin, motar bus ɗin ta farko ta isa kusa da gine-ginen da ke kusa. An kama mutumin da ake zargi da harbin kan mai uwa da wabi cikin wani jirgin ƙarƙashin ƙasa na birnin New York a ranar Talata da ta wuce, kuma an tuhume shi da laifin ta'addanci na gwamnatin tarayya jiya Laraba da yamma a birnin New York. Brian Tees, kamar yadda lauyan gundumar gabashin New York ya shaidawa manema labarai. An kama Frank R. James, mai shekaru 62, a unguwar East Village da ke Manhattan, bayan da 'yan sanda suka samu labari.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a yau 14 ga watan Afrilu ne aka cika shekaru 8 da kungiyar Boko Haram ta sace 'yan matan makaranta na garin Chibok 219. Daya bayan daya an samu ɗalibai 110, amma har yanzu sauran ba a san inda suke ba. Wakilin Haruna Dauda biyu na ɗauke da wannan rahoton.
A yau 14 ga watan Afrilun 2022 aka cika shekara 8 da kashe 'yan matan makaranta na garin Chibok, kuma aka yi darjin sambisa da su har guda 219, wannan daga sani aka dinga samo ɗaya bayan ɗaya har aka samu guda 110, wannan yanzu haka guda 109 ke hannun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin da aka tabe su sun aure wa kawunansu kuma suna dawowa ɗauke da 'ya'ya. Kwashe wannan 'yan matan makaranta na garin Chibok dai shi ne irin karansu na farko a tarihin Najeriya da aka gudanar a wannan gari, wanda ya sa garin Chibok ke suna a fadin duniya gaba daya. Da wannan duk lokacin da aka ambaci garin Chibok ko wani alaka na garin da har-harin mayakan Boko Haram. Mayakan Boko Haram din sun sa kai har-hare cikin garin da ma kauyukan da ke kewaye da garin Chibok din, wanda ko a watannin baya an kashe wani babban jami'in soja mai mukamin Brigadier General a tsakanin garin Chibok zuwa Askira Uba. Wannan gari dai na Chibok mai tarayyar kilomita 150 daga babban Maiduguri ya yi ƙaurin suna sosai a idon duniya. Haji Alamin Lamin Nwejin Shigidauniyar Alamin Foundation da kuma ke fafutuka wajen kwato haƙƙin mata a jihar Borno. Ga kuma abin da suke cewa game da yawan matan da aka sace da mahaɗa da matan cin baki ɗaya.
Ba rawar haka da muka yi irin abin nan cikin shekaran, har yanzu muna neman 'yan mata 112. Asar yau da nake magana a makaɗin nan, yanzu har yanzu ba a samu 'yan mata 109 ba, bayan uku kenan aka samu. So mu dama in shekara ta zo ɗin mai muna yi ba ma akan 'yan matan Chibok ɗin kaɗai ba, amma da bayan 'yan matan Chibok abin da ya biyo baya kafin a dauki 'yan matan Chibok da kuma bayan an dauke su, akwai dubububuwan ɗaruruwan mata da 'yan mata wanda aka kwashe aka tafi da su amma ba a san da su ba. Na Chibok Allah ya taimake mu an san namban su. Muna fafutukan nan, muna dama, muna juyayi akan 'yan matan Chibok, kuma muna nuna wa duniya cewa ba 'yan matan Chibok ba, muna da ɗaruruwan dubbai yanzu haka da muke nema. To alhamdulillah, bayan nan da yaran nan sun fara fitowa, mata da 'yan mata din da yawa sun fara fitowa. Yanzu haka ina maka magana a kungiyata nan a office din nan, wanda suka zo da 'ya'yansu mun sa sunansu a takarda, muna da fiye da 4,000 irin 'yan matan Chibok hakan nan, wanda aka dauke su a gidajen su, a garuruwa, akan hanya, abu dai gashi nan, amma duniya bata san da su ba.
Shi ko Malam Yakubu Inkeki shine shugaban iyayen nan 'yan mata na garin Chibok, da kwashe 'ya'yansu 'yan makaranta a wancan shekara. Ga abin da ke cewa game da irin juyayin da suke yi.
Ni mai suna Malam Yakubu Inkeki, chairman na iyayen da Boko Haram ya kama 'ya'yansu yanzu da shekara 8, wato adopted Chibok girls parents kenan.
To yanzu wani hali 'ya'yan na
ba za mu iya mu sani halin da suke ciki ba, ai Malam Haruna, in za mu iya mu sani halin da suke ciki, wato mun iya mun sani inda suke kenan. Ai
gaba ɗaya fatan mutanen wannan gari shine sake gamawa da 'ya'yan nasu a raye cikin koshin lafiya. Haruna Dauda biyu, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda. Ana sauraron shirin ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington akan mitoci 1931 4960 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahouse.com. Yanzu dai a nan Washington DC agogo na cewa karfe 1:15 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka sauka hoyi ba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazartar fatali da kudirin da zai ba mata a Najeriya damar samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa da majalisar dokokin kasar ta yi. Sai dai kafin mu ci gaba a inda muka tsaya a yau shirin zai koma kan batun sace ƴan matan Chibok da aka yi shekaru 8 da suka shige yau cip-cip da bayanai ke nuni da cewa har yanzu ba a san yanayi da 110 daga cikin ɗalibai 276 da aka sace suke ciki ba. Wakil Yamma Madina Dauda ta tattauna da shugaban ƴan asalin Chibok mazauna birnin tarayya Abuja Nkeki Muta da madammar Bitrus Dalu ita ma ƴar asalin Chibok wadda kuma ta rubuta littafi akan sace ƴan matan. Mr. Nkeki ya fara da bayyana halin da ake ciki.
Halin da muke ciki dai gaskiya ba daɗi. Tunda aka kwashe ƴan matan nan har zuwa wannan lokacin abin takeicin mai shine iyayen su ma ba su iya su zauna sun samu zaman lafiya ba. Bai daidai ba kafin in zo nan haraba na wannan gidan radio sai da na dan tambaya. Watakila za ku tambaye ni mutane nawa a cikin ƴan iyayen ƴan matan nan nawa ne wanda suka riga mu gidan gaskiya. Da na tambaya ni na dauka ma ko guda 11 ne ake cewa ko nawa ne amma number da aka gaya mun yanzu da bai dade ba 38 wanda suka mutu
iyayen wa'anda aka
sa iyayen ƴan matan nan. To akwai guda 2 wanda ni daya musamman na tabbatar Boko Haram ne mai kashe shi. Saboda haka gaskiya ga rashin zaman lafiya na iyayen ga kuma tunani ƴaƴan su wanda gwamnati yayi alƙawarin cewa gwamnati zai kwato musu. To abun ba daɗi ne a kasar mu gaba da mun da muna waje ma ba mu samu zaman kwanciyar hankali ba balle ma iyaye wanda suke cika iya abin wanda suna gida shine abin da ya dame mu gaba daya alƙawarin rashin cikan alƙawarin na gwamnati da kuma rashin zaman lafiya na iyaye wanda suna gida.
Har yanzu suna cikin halin ha'ula'i kenan.
Har yanzu haka ne.
To yanzu a yau ƴan mata nawa ne kuke da jimlar waɗanda suka dago a hannun waɗanda suka sace su?
To a kwanan nan na gani a social media da jaridu akan cewa saura 106 siyasa na tambaya kafin ma in zo nan in tabbatar waɗanda gaskiya wanda suna waje. Ansan da na samu shine yanzu 109 ne wanda har yanzu suna cikin suna hannu wa'annan mutanen.
109 ba 110 ba.
A'a ba 110 ba don ɗayan wai a kwanan nan ne da wata ɗaya da wani abu ne aka samu ta amma har yanzu ita din tana hannu gwamnati. To ko iyayen sun sani ko ba su sani ba amma mu shugabanni kan wanda muna musamman mun da muna nan ba a gaya mana cewa ga wata aka samu ba. Sai yasa nace to da suke inda har na tambaya an bani cikakken bayani to sauran 109 kenan.
Madam Mata barin zo gare ki, ke ƴar asalin Chibok ce kuma wannan abu ya taba ki har kika kai ga wallafa littafi akan sace waɗannan ƴan mata. Wani labari kika sani ƴan kwanakin nan na yanayin da abubuwan ke ciki?
To kamar yadda ya faɗa ai duk wani ɗan Chibok ko ƴar Chibok duk inda yake a duniya mun kasa kunne muna sauraro mu ji cewa yayi an saki yaran nan wanda suka rage. To littafin da kike faɗa da aka wallafa bara ne aka March ko ina ji a wata na uku aka daina recording wanda aka kwashe aka yi menene aka wallafa wannan littafin. To kamar yadda ya faɗa research da aka yi dai 110 nan ɗaya aka ce ni dai ban tabbatar ba ban gani ba ban ji ba ni bincike ne abin da za a ce research ne nayi na diddigi akwai dalilan da yasa akwai
amma to wani dalilan me yasa kika yi
dalilan da suka sa na rubuta wannan littafi na daya kamar yadda kika faɗa ni yar Chibok ce pul abin ne ya taba ni ta kowace fuska yaran nan da aka kwashe akwai wanda za a ce jikoki akwai wanda ƴaƴan su din surukai mu da shoron su so duk wani dan Chibok ya kaga ya tabu ta wata hanya cewa an doke yaran nan ana faɗan abubuwa da yawa a jaridu abin nan suna bada haushi kareraki ga kai kana famun bakin ciki ana faɗan abin da ba shi ba shin sai nace kai gara in yi bincike na dan boko research a tabbatar cewa babu ƙarya a ciki wanda suka kareta ma ba a yi ba har yau din nan sati biyu da suka wuce akwai wanda suka ce ma ai ba a yi haka ba kuma ba su san daga can nake ba dalili kenan sai nace kai bari in zauna in rubuce ya zama na a rubuce cewa wannan abin da aka ce bai faru ba su san ya faru kuma har ga Allah ban saka wani abin da ban tabbatar cewa ba gaskiya ba domin duniya ta gani su san cewa eh lalle an kwashe ƴan matan nan wanda suka dawo sun dawo wanda muka sani mun sani gidajen su mun sani wanda ba su dawo ba ƴaƴan su surukina suna nan guda biyu shine secretary na iyayen wanda aka kwashe ai zancen ƙarya ba ta taso ba ko mutun ya karyata ko karyata ya yarda ko karya yarda ga mun nan dai muna faɗa kuma mun tabbatar har ga Allah ba ƙarya a cikin abin da aka rubuta
ƴan mata nawa aka sace da kika tabbatar
wanda aka sace dai jimlar da a jarida shine 276 wa'ansu sun kwato kansu sun gudu wa'ansu yanda dai jaridu suke faɗa amma a yanzu haka a sandanar wallafa littafin na 110 din nan su zaki tarar a littafi
cewa basu dawo ba
kuma babu ƙarya akai basu dawo ba tunda in an ce wani abu wani ne yana faɗa can wani abu ne daban amma abin da ya shafe ka ka ce ƙarya wani in bai yarda ba ma gaskiyar maganan kenan 110 nan ɗayan da suka faɗa ni dai ban gani ba amma 110 na tabbas basu dawo ba
Nkeki, wane irin bayane kake samu daga wajen sauran iyayen waɗanda suke da rai yanzu haka?
Bayanin da muke samu ma waɗanda suke rai shine damuwar iyaye gwamnati ya ruɗe su. Saboda tun wannan gwamnati musamman a lokacin da suna campaign da za su samu neman mulki a 2015 su dinga yin alkawari cewa suna dawowa ba zai wuce wata 6 ko wani abu haka ba ƴan matan nan za a same su. Suka zo mun yi ta gwagwarmaya da wannan gwamnati da farko mun sami shi babamu na shugaban kasa mun sami shi ido da ido ya yi mana alkawali ya ce zai duk yadda zai a yi kawo ƴan matan nan hatta ma ya suke gaya mana alkawali cewa to don abinda muka nema wajensa kenan cewa muna so a yi mana bincike ne da lamu waye ne yaya ne aka kwato ƴan matan da su waye ne suka aikata wannan attake ya nada committee na mutane biyar ne ko wanda shugaban shine national security adviser yace sai an bincika
shi baba ganin mangunu ke
baba ganin mangunu a bincika me ne ya faru to ina gaya miki tun a ranan muna wannan hall na wanda ke villa to har yanzu ba a kira mu iya abin mu shugabani cewa to abinda kuka neman nan ya zamu iya mu yi ba a tambaye mu ba gashi na mulkin sa ya kusa kare in Allah yarda saura shekara daya so ba mu sani ba wannan damuwa duka alkawari na kawo ƴan matan nan ba a yi mana ba alkawari a bincika yadda aka kwato ƴan matan nan ba a yi mana ba wanda shi Jonathan da kansa a lokacin da abu ya faru a hannunsa ma da yayi ma har yanzu a yi mana releasing ran na binciken ma ba a yi mana ba so an bar mu kawai da tunani na rayuwa kamar mu ba ƴan kasa ba shine damuwar mu kenan
madam mata cikin binciken da kika yi kamar yadda Nkeki ya faɗi an nada committee kina ganin committee nan yayi tasiri
to abinda aka ce yaushe da su aka nada committee ai in ana nada committee ya kamata su fara aiki su binciko abinda za su binciko su ba da rahotin cewa ga abinda suka binciko sannan a yi dauki mataki to zancen ba a samu kowa ba ina zancen yi tasiri kuma ai ba wani tasiri an nada to an nada mun yarda duk abinda aka faɗa in karanta za ku ga mun tabbata cewa duk abinda aka rubuta jaridu sun ɗauka shi aka yi reporting an kafa wannan committee ba a kira su ba har yanzu an ce su zo su zauna a yi wani abu to me amfani committee ai ba samu biyan bukata ba biyan bukata shine an tabbatar gashi abubuwan da za a binciko ba lalle bane a jigar jama'a a bayyana amma abin da aka yi ya shafi cewa eh yaran nan gashi an same su mu da wasu me suka yi me aka yi duk ba shine damuwar mu ba a kwato mana yau ƴan matan mu shikenan magana
to abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji karshen wannan tattaunawa da ta hada da matsayin al'ummar Chibok dangane da wannan lamari kafin nan a madadin bakin namu shugaban yan asalin Chibok mazauna birnin tarayya Abuja yake kimuta da madam Masa Ditu Zalu ita ma yar asalin Chibok wadda kuma ta rubuta littafi kan sace yan matan sai wakiliyar mu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da daidai da sauce shiri da bada umarni a madadin su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza ba
to madalla yanzu kuma sai karatun alqur'ani mai girma
Assalamu alaikum sunana Aminatu Abdullahi Isa daga makarantar Minhajul Islam yaro kanan Gombe Bismillahir Rahmanir Rahim Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون
Sadaqa Allahul Azim don nan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
Ya Laraba Fadar White House ta sake jaddada wani jawabin bazata da shugaba Joe Biden ya ranar Talata cewa watakila shugaban Russia Vladimir Putin ya aikata kisan kiyashi a Ukraine Biden ya kuma sanar da cewa Washington za ta tura ƙarin dala miliyan 800 na makamai alburusai da sauran taimako zuwa Ukraine. Sakataren yaɗa labaran White House Jen Psaki ta ce game da jawabin kisan kiyashi shugaban yana magana ne da abin da muka gani gaba ɗaya abin da yake ji a bayyane yake kamar yadda ake gani zaluncin a fili.
To madalla a gaishe ka. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sa kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan nan da sau'i biyu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba haka kuma kamar kullun idan ana son sake sauraron wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com kuma shafinmu na Facebook Kafin mu sallama sashen Hausa na mika sakon ta'aziyya ga Alhaji Uba Alhassan da iyalansa bisa rashin babban aminin shi Awwal Musa Zakire tsohon sakataren kungiyar Kano Pillars wanda Allah ya warsuwa ranar Litinin din da ta gabata a Kano Allah ya ji kansa ya gafarta masa mu kuma kyautar namu karshen idan lokacin mu yayi yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tani gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Tony Palak ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai mun saki haduwa an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na wannan safiyar Assalamu alaikum.